ilimi ga kwa dan adam
can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
masallawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi ga kwa dan adam na wannan mako yanzu aka dai matsalar zuwa makaranta na da daga cikin matsalolin da ke fuskantar Najeriya musamman ma dai arewacin kasar wanda ake daga da hukumomi suka fitar a kasar na nuna cewa akwai yara kusan miliyan 50 da zaka ba su zuwa makaranta kuma suke gararan ba a titina da lunguna na kasar daga ciki akwai almajirai miliyan 30 da kuma ƙananan yara da ba almajiran ba miliyan 20 da ba su zuwa makaranta kamar da Dr. Muhammad Idris babban sakatare a hukumar kula da almajirai da kuma yaran da ba su zuwa makaranta na kasa ya bayyana dangane da wannan matsala ne wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya bi mana kadin waɗannan matsaloli na rashin zuwa makaranta a wasu sassa na arewacin Najeriya Mahmud idan ka shirya bismillah
yanzu dai a bayyana take cewa kalubalen da sha'anin ilimi ke fuskanta a lardin arewa musamman ilimi a matakin farko ba sabon al'amari bane saboda alƙalman yaran da ba sa zuwa makaranta ko suke fashin zuwa makarantar na karuwa bisa dalilai mabambanta waɗannan dalilai sun hada da talauci da matsalolin tsaro da cin hanci da rashawa a bangaren ilimi kana da sakacin iyaye da kuma rashin zage damtse daga bangaren mahukunta a wasu lokuta sai dai bayan taron su da wakilan asusun tallafawa ilimin yara kanana na majalisar ɗinkin duniya a kwanakin baya game da wannan batu na kalubalen ilimi a jihar yan majalisar dokokin jihar Jigawa guda cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta sun yi alƙawarin gudunmawar magance matsalar a cewar shugaban majalisar Honorable Haruna Aliyu Danyati
da jami'an UNICEF da duk masu ruwa da tsaki mun haɗa a Kaduna lokacin mun tattauna har kowace local government ma an gaya mata ga iya al'ummar da kowace local government aka ce wannan su ne yaran da ba sa zuwa makaranta daga nan muka yadda muka yi signing agreement ma da su mutanen UNICEF cewa to za mu samu hanyoyi da za mu zauna mu ga ya za mu taimaka mu ga an rage yara aƙalla koda da kashi 50-60 wanda ba sa zuwa makaranta
wanda yake sarakuna da sauran masu riƙe da sarautu na lardin arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya 'ya'yansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya amma Alhaji Abdulmumini Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar rigacikun ta masarautar Zazzau a jihar Kaduna na cewa
babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa amma din da ya bambanta taka rawarsu na baya da na yanzu a baya su suke cewa ayi a bari ko ayi aka zo aka ce su zama masu bada shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama ƴan kallo wanda a wannan matsayin mutu a yanzu to duk abin da aka ce ba kai kake cewa ba ko a bari kaga akwai rauni a cikin sa dole a samu koma baya me yasa nake haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuluma na grassroots level na kasa talakawa manoma makiyaya da sauran ƴan kasuwa da dukkan mafiyan al'umma ba gwamnatin ta kusa da su kuma suka fi amfana ta irin sarakuna domin halin sarakuna suna ba da gudunmawa gwargwaron iko sai dai ne tunda ba su ke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba a kai kike da ikon ka sai ko a bari ba to kaga ma'ana babu kuɗin ma za ta rawa hannun ka to akwai nau'i na babu tana hawo su sarakunan su yi irin abin da ya kamata su yi na ba da gudunmawa irin wanda na ba su kai
amma duk da wannan kalubale Professor Ilyas Yusuf Gogir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya da ke Dutsen ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi
yanzu matakan da ya kamata a ɗauka malaman addini sarakuna jami'an gwamnati dole sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole a ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su ya karatun da dole a haɗa da karatun addini an yi ana haɗa da karatun zamani ita karatun zamanin ita za cinike ka ka gudanar da rayuwarka yadda za ka samu nutsuwa ka yi ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rike abinda ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector saboda kasa an dubi ishu na cin hanci da rashawa a education sector
to tunda zance ake na neman mafita Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i ya ba da shawara ga takwarorinsa masu rike da sarautu.
Shawaran da zan ba sarakuna domin a rage waɗannan yawan mutane sakamakon barazanar da muke ciki a yau da kuma wanda za a haifar a nan gaba da ba mafatansa. Shine kowane basaraki ka yi amfani da attajiran da ke lardinka inda kake mulka. Ya Allah akwai investors ko akwai ƴan kasuwa ko manoma waɗanda ya kamata kai magana da su ku hada hannu wajen ganin cewa an taimaki waɗannan al'umma naka wanda ba su da makaranta a area idan sarakuna suke amfani da wannan damar wajen roƙon masu hannu da shuni wanda suke da wani masana'anta suke amfana da wannan lardin da kake mulka kai kuma ai doka ta yadda dama a baka dama kai ma al'umman ka su amfana shi ne community sa amfana daga wannan attajiran da suke da wannan dukiyar wannan yankin sai kai amfani da shi wurin ganin yadda zaka ba al'umman ka gudunmawa domin kauce wa wannan abin da ake hanjojewa a gaba
sai dai a tasa mahangar Dr. Gwani Umar Faruk shugaban rejon jihar Kano na kungiyar tintiba ta dattawan Arewa ACF na cewa
bar wa kananan hukumomi kudin su ya je wajen su kai tsaye yau da a ce kudaden da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka dauki kashi 30 na kudin da aka ba su to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta to wannan shine mataki na farko
ga alama dai baki ya zo wuri guda game da barazanar da wannan batu na hauhawar alƙalman yara da ba sa zuwa makaranta ke yi wa yankin arewacin Najeriya kuma ra'ayi ya zo daya kan bukatar hada hannu wuri guda domin magance wannan babban kalubale
a yana tara sun zo makaranta ina maka ina makaranta ka zo ka zo wa kai hanyar ma da mallami nan dan mallamai ka tada ma ba ta biwa wannan ba ta biwa hanyar ba ta biwa an wasu sun ji wannan nan an kashe mana mutum biyar ran kuma an kashe mana mutum uku ran kuma an dauke mutum biyar an taida su daji ran kuma ana nan cikin an tun ran ana nan garin da ranar sun ka tun karo sun ka tun suwa tsagarin suwa su barayin ai duk kauyen da ka sani yanzu ba inda a karatu kauyen da ka sani barayin na tun karo wuya inda ana karatu
guda kenan cikin dimbin iyaye a jihar Zamfara ta Arewa maso yammacin Najeriya dangane da kalubalen rashin karatu ga ƴaƴansa saboda kalubalen tsaro a jihar
to masu tsaro saboda kurewar lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin wakilin namu Mamun Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Legal Pressure naku Babin Yusufin ke cewa huta lafiya sai wani makon
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mu shinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa